This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani shirin a daren yau Litinin 30 ga watan Satumba na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa wasu ma'aikatan gwamnatin tarayya a jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya sun fara karɓar ƙarin mafi ƙarancin albashi da gwamnatin shugaba Bola Tinubu ta amince da shi. Yayin da wasu ke cewa har yanzu bata sauya zani ba, wasu ko sun yaba da ƙarin da suka samu.
Ba wani sauki a cikin shi. Ko kuɗin motar ma shi ma wani abu ne, ga abincin kuma yayi tsada.
Hey, sunana Sunni Solomon Hayatu ne. To alhamdulillah dai mun gode Allah, ka san kome ya kai inde kari ne ko na nera ne. Muna godiya ga gwamnati.
To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Sannan Mahmud Ibrahim Kwari zai gabatar da shirin ƴan ƙasa da hukuma, wanda ya tattauna akan korafin 'yan Najeriya da tsokacin masana game da ƙalubalen tsadar rayuwa da 'yan ƙasar ke ci gaba da fuskanta. Muna kuma tafa da labaran wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, da fatan an wani lafiya. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta faɗa a yau Litinin cewa Amurka za ta tura da dubban ƙarin dakarunta zuwa yankin gabas ta tsakiya domin ƙarfafa tsaro da kuma yin shiri don kare Isra'ila idan akwai buƙatar hakan. Mai magana da yawun Pentagon Sabrina Singh ta shaida manema labarai cewa bayan ƙara yawan dakarun nata, akwai kuma ƙaruwar kayan aiki da dama. Hakan dai ya biyo bayan hare-haren baya-bayan nan da aka kai a ƙasar Lebanon da kuma kashe shugaban ƙungiyar Hezbollah Hassan Nasrallah, wanda hakan wani gagarumin ƙara kurkucewa al'amura ne a yakin da ake yi a yankin gabas ta tsakiya a wannan karan kuma tsakanin Isra'ila da Hezbollah. Dakarun da kayan yakin da aka tura sun hada da jirgin yaki kirar F-15E da F-16 da A-10 da kuma F-22, sai kuma dakarun da ake bukata waɗanda za su taimaka musu. A yau ne shugaban Amurka Joe Biden ya ce ya tattauna da gwamnonin Georgia da North Carolina, jihohin da guguwar Helene ta shafa, wadda ta kashe sama da mutane 100 sannan ta katse hanyoyin sadarwa tare da raba miliyoyin mutane da wutar lantarki. Biden ya ce ya shaidawa gwamnan jihar North Carolina Roy Cooper zai ziyarci jihar nan gaba a wannan makon, yana sa ran zuwa ranar Laraba ko ranar Alhamis. Ya ƙara da cewa watakila zai buƙaci majalisar ta dawo wani zama na musamman don zartar da wani ƙunshin tallafin kuɗaɗe don taimaka waɗanda abin ya shafa. Ya ce akwai rahotannin mutuwar mutane 100 yayin da mutane 600 ba a ji ɗuriyarsu ba bayan guguwar. Biden ya ƙara da cewa za mu kasance tare da ku har sai mun shawo kan lamarin. Gwamnatin Biden za ta kasance da ku har sai an kammala aikin. Masu ba da agajin gaggawa a jihar North Carolina sun yi ta kai komo a yau Litinin don ƙoƙarin isa ga mutanen da ba a ji ɗuriyarsu ba na tsawon kwanaki 3 bayan da guguwar Helene ta yi kaca-kaca da sassan kudu maso gabashin Amurka. A yau ne Isra'ila ta kai wani hari ta sama a wani gida a birnin Beirut da aka bayyana a matsayin na farko da ta kai a cikin birnin tun bayan barkewar fadan na kan iyaka tsakanin Isra'ila da kungiyar Hezbollah kusan shekara guda da ta wuce. Wata kungiyar gwagwarmaya ta Palestino da ake kira Popular Front for Liberation of Palestine ta ce harin na yau Litinin ya kashe akalla membobin ta 3. Sojojin Isra'ila ba su ambaci hare-haren na sanyin safiyar yau a yankin ba, amma sun ce sun kai hare-hare ta sama a kudu da gabashin ƙasar Lebanon kan mayakan Hezbollah. Wannan harin dai ya ƙara haifar da fargabar faɗaɗa rikicin a yankin a daidai lokacin da Isra'ila ke fafatawa da mayakan Hamas a zirin Gaza. Ma'aikatar lafiya ta Lebanon ta ce sama da mutane 1000 ne aka kashe tare da jikkata 6000 a cikin makonni biyun da suka gabata. Kididdigar ba ta tantance adadin mayakan da suka mutu ba da kuma fararen hulan da suka mutu. Rundunar sojin Ukraine ta ce ta harbo jiragen sama marasa matuka 67 daga cikin 73 da Rasha ta kaddamar da hare-hare da su a cikin dare a wasu yankunan Ukraine. Baya ga jirage marasa matuka, dakarun tsaron saman Ukraine sun kuma harbo ɗaya daga cikin makamai masu linzami 3 na Rasha. Ita ma ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a yau Litinin cewa ta lalata wasu jiragen yakin Ukraine guda 2 marasa matuka, dukkansu a yankin Belgorod da ke kan iyakar Rasha da Ukraine. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da zaftarewar ƙasa a Nepal ya kai akalla 100, yayin da wasu da dama ba a gansu ba. Akalla mutane 33 ne suka mutu a Kathmandu a ambaliyar ruwa ta rana Asabar din da ta gabata. Da safiyar jiya Lahadi ne 'yan sanda suka yi gargaɗin cewa ana ganin adadin waɗanda suka mutun zai ƙaru. Jami'an 'yan sanda da sojoji suna taimakawa wajen aikin ceto, yayin da aka yi amfani da manyan kayan aiki wajen kawar da ƙasar da ta zubo hanyoyi.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Cewa da ƙarin albashi mafi ƙaranci ga ma'aikatan gwamnatin tarayya da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu yayi a watan Yulin wannan shekarar, ma'aikata ke ta zuba ido su ga ƙarin a asusun bankunan su ba tare da samun hakan ba, har sai a watan nan na Satumba ma'aikatan suka fara ganin sakonnin kuɗi da ƙarin aƙalla naira 40,000 a asusun bankunan su. Wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara ya zagaya wasu ma'aikatan tarayya da ke Kaduna kuma ga rahoton da ya aiko mana.
Kusan ko ina cikin ma'aikatan gwamnatin tarayya da ke garin Kaduna da ya labarin ƙarin albashi mafi ƙaranci kawai ma'aikata ke ta tattaunawa. Kuma wasu daga cikin waɗanda muryar Amurka ta tattauna da su sun tabbatar da cewa sun samu ƙarin. Sai dai kuma wasu sun ce har yanzu dai tukuna.
Sunana Malam Abdullahi Yusuf.
Malam Abdullahi, kana aiki da gwamnatin tarayya?
Haka ne.
Ya maganar sabon albashi?
Sun faɗi cewa za a biya minimum wages kuma sun ba da 40,000 flat suka ba da shi. Akwai waɗanda suke under IPS kai aka ba su wannan kuɗin. Akwai suke under kaman gimis su ba su ma sa wani su samu kuɗin a ciki ba.
Kana cikin wanda suka samu?
Ya ina cikin suka samu.
Sunana Aisha.
To Aisha, yaya maganar sabon albashi?
To muna nan muna jin labari akan wasu suna maganan an ƙara wai sai wata mai zuwa za a fara gani, wasu kuma sun gani wannan watan.
Sunana Suleiman Abdullah.
Maganar sabon albashi ya zo?
Kwarai kuwa ya zo.
Yaya rayuwa?
To alhamdulillah, ba za mu ce komai ba yanda muke tunanin za a yi ƙarin, ba mu tarar da shi a haka ba. But amma duk abin da ka ga ƙari sai dai kai wa Allah godiya. Allah ya sa hakan ya sanya mai albarka a ci gaba da rayuwa kamar yadda aka saba.
Ni sunana Grace Baba.
Ya magana sabon albashi?
To sabon albashi ni dai ban gani ba ko dai, amma ya mutane dai suna ce an dan musu ƙari.
A office ɗin ku duka koko ce kadai ce?
In GT ne, ni ina GT ne.
Ke matsalar banki ne? Ganin cewa mafi akasarin ma'aikatan gwamnatin tarayyar da aka yi wa ƙarin sun ce ƙari ne na bai ɗayan da aka ƙara naira 40,000. Sun ce ba lalle ne famiya ta sauya ba saboda tsadar rayuwa.
To, kana suka yi yanayi wannan rayuwar ta yanzu kwarin yayi kadan.
Ba za a ga sauyin da ake sa rai a tukunya ko a gida ko a re.
In ka duba kaga ko lita na mai yanzu 1,000 ne. Amma wanda sun fara bare saboda su dan sa ma'aikata su dan ji dadi da dan rage musu wahalan rayuwa kadan.
Amma ka ji dadin?
To alhamdulillah, ba a ce komai.
To dai gaskiya sai dai komai idan ya lafa. Kaga kamar yanda farashin mai ya karu kuma ya ƙara tsada. Da misali a ce yanzu farashin man zai ragu, to muna tunanin insha Allah za a dace da kuɗin da aka ƙara mutum zai wani abu sosai. Amma kaga wannan farashin man da ya ƙaru, gaskiya ban tunanin haka.
Ban yi tunanin ganin kalan wannan ƙari ba, ina tunanin zan ga sama da haka.
Yanzu kuna sa ran za a ga sauyi a gida da sauran abubuwa na rayuwa?
To za a dan ga abin da aka gani, amma ba dai yanda ake tunani ba.
Ba wani sauki a cikin shi.
An samu ƙarin kuɗi ba za a yi wani abu?
Waye
ko kudin motar ma shi ma wani abu ne ga abincin kuma yayi tsada. To, ina karin ma ba an ci an sake an ci a ciki an cire 6000 a ciki ba?
Sai dai kuma wasu daga cikin manyan ma'aikatan gwamnatin tarayyar Nigeria a jihar Kaduna sun ce a gaskiya karin zai taimaka.
Sunana Sunni Solomon Hayatu ne. To, alhamdulillah dai mun gode Allah, ka san komai ya in dai kari ne ko na nera ne. Muna godiya ga gwamnati.
Ka samu naka?
Na samu na kuma alhamdulillah.
To ya iyali ba dan sa kaza da nama?
Kaza kam za a iya saye ta, ko da yake wasu kaza ma yanzu ai kai ba kai ka san kaza ma in ka tayar aji 10,000.
Sunana Salamatu Abdullahi.
To ajiya kina cikin ma'aikata a gwamnatin tarayya, ya magana sabon albashi?
Sabon albashi dai alhamdulillah an ka ayin karin. To alhamdulillah dai za a ce an gode ma Allah. Amma duk da haka wannan karin dai an yi dai bayi bane dai. Amma ba su yi tsada. So abun is not easy. Everybody. Karan dai an yi dace da to an gode ma Allah. Yafi babu.
Sunana Alhaji Musa Said, ina aiki da Minister of Finance of Trade and Investment. Magana gaskiya an samu sabon albashi. So mu gode Allah, muna hoping cewa to ubangiji Allah ya sade albarka a cikin ta. Tunda dai alhamdulillah an fara biya. Gaskiya an fara biya gaskiya.
A iya cewa kamar iyali yanzu za su sare da sabon sauyi.
A insha Allah. Insha Allah muna hasaba miya zai canja dole yayi
tsadar rayuwa da hauhawar farashi biyo bayan cire tallafin mai da wutar lantarki a Najeriya dai su suka sa ma'aikatan Najeriya zanga-zanga da yajin aiki har sai da gwamnatin tarayya ta amince da kafa'in. Sai dai kuma duk da wannan kari na albashi mafi karanci, ma'aikatan sun ce a gaskiya har yanzu fa bata sauya zani ba. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Madalla a gaida Isa Lawal Ikara. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. To kafin mu je ga shirinmu na gaba, ku dan shakata da wannan wakar. hukuma dalla. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Yan kasa da hukuma.
Ka sha ake cikin kada zalunci, mai za ka fada a cikin yanci. Mai wannan hali yau shi ne, komai ya fada mana ƙarya ne, don sallogar zambo ne.
Masarari assalamu alaikum barkar saduwa da kushe cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Fasinjoji in sun zo akwai masu zage-zage kowa dai akwai abin da zai faɗa amma tunda harkar jama'a muke kuma mu nuna musu wannan matsala ba daga gare mu take ba.
Bawa Dangote mai da naira ainihin wato tattalin arzikin ake so a ragewa nauyin da dala bukatar dala take sawa. Naira take yin kasa.
Me yasa dole abin da ya shafi mai ga dan Najeriya wanda zai biya sai an alakanta shi da dollar America?
Yau a cikin shirin muna dauke da korafin yan kasa da tsokacin masana akan kalubalen tsadar rayuwa da yan Najeriya ke ci gaba da fuskanta. Lamarin da ke da alaka da matakan tattalin arziki na gwamnatin kasar. A dakace mu
sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci. Antum uke tushen lalaci, roko da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci, to sai ka ga amore.
Madalla, masare yan Najeriya na ci gaba da kokawa akan mizanin kalubalen tsadar rayuwa da ke kara zurfi komai karaɗe kowanne fanni na rayuwar bil'adama a ƙasar. Direbobin da ke zirga-zirgar fasinjoji tsakanin jihohin Najeriya na cikin rukunin al'umma yan Najeriya da suke kokawa kan yadda al'amura ke gudana sanadiyar matsin rayuwa a ƙasar.
Magana ta Allah, fasinjoji da yanzu inda muke yin mota biyar da yanzu biyu muke yi, inda ake mota uku yanzu ɗaya ake, inda ake mota goma yanzu da ƙyar ake biyar. Saboda yanayin rayuwa mutane kowa yana so ya tafiya, amma ga halin da ƙasa take ciki. A lokacin Goodluck Jonathan ɗin nan gaba ɗaya litar mai ma 200 ce, amma yanzu ga ita kai 1,150 wani gun da 200. To kaga idan muka yi mutum bayani in ya gamsu shi kenan, in bai gamsu ba to ya mi hakuri duk abin da zai faɗa ya faɗa. To a taƙaice dai fasinjoji in sun zo akwai masu zage-zage, akwai masu faɗa, kowa dai akwai abin da zai faɗa. Kuma in ka lura ba iya mai ne kawai matsalar Najeriya ba, hatta motar ma kanta da abin da muke sayanta $1,300,000 ko da $350,000 boss mai ɗaukar mutum 18 yanzu ga ta nan, in baka da $1,12,000 in dai foma ce irin wannan wacce take ɗaukar mutane zuwa Port Harcourt, Lagos, Sokoto, Borno, Wari, Niger, sai ka cire $1,12,000 za ka siyo ta. Ga taya nan kuma da ba ta wuce $11,012 yanzu ga ta nan ka ganta nan $60,000 har da wani abu.
Malam Aminu Kwamanda kenan mataimakin shugaban kungiyar ma'aikata ko direbobin motocin haya ta Najeriya reshen tashar unguwa uku a kanan Dabo Najeriya. Manufofin gwamnati a fannin tattalin arziki kamar musayar kuɗin ƙetare da farashin albarkacin mai na ƙasar na cikin abubuwan da masana ke cewa sun dagula al'amura a Najeriya, musamman dambarwa da kace na ce ɗin da ke faruwa tsakanin kamfanin mai na gwamnati wato NNPCL da mahukuntan sabuwar matatar albarkacin mai ta a tajirin nahiyar Afirka wato Alhaji Aliko Dangote. Alhaji Sani Idi Dan Fulani na cikin dillalan albarkacin mai a Najeriya, kuma shine mataimakin shugaban kungiyar mamallaka manyan motoci da ke jigilar mai a tsakanin sassan Najeriya, yayi tsokaci a kan wannan dambarwa
tsakaninsu. Mun tabbatar za su daidaita. Kawai abinda muke tsoro shine kar wannan abin ya bada wani manufa mara kyau a kasashen waje wanda suke da niyyar su zo su sa jari a Najeriya. Wannan kikikaka ya jawo cewa a Najeriya da in an yi kaza ma ga abin da zai faru, ba za a barka kai kasuwancinka yadda ya kamata ba. Ci wannan abin shi muke gudu, muna sa rai a harkokin arziki su shigo ƙasa, amma irin wannan kikikaka bai da kyau, baya nunawa cewa shatalaitalan waje ne wanda kowa zai yi yadda kasuwanci ya yadda da shi.
Gwamnati ta ce za ma a sayar da Dangote danyen mai kuɗi na naira ba ma dala, kuma
ana ganin hakan zai taimaka ya samu abin da sauki. To amma kuma wasu majori suna cewa ai adadin da za a bashi bai kai ya kawo ba, don haka dai dole sai ya yi amfani da dala ɗin da ya shigo da man nan kafin ya sarrafa shi ba ƴan naji.
Wannan gaskiya ne. Wato abinda nake so mu raba mu bambanta shi ne saukin farashi, shi ne a bashi a sauki saboda ya sauƙaƙa, ko a naira ne sai an bashi a sauki, ba wai kawai a bambanta naira yadda farashin mai yake a waje kawai a bambanta a canja shi zuwa naira a bashi, a sai an sauƙaƙa iyaka saukin da ake so a yi wa 'yan Najeriya.
A ƙasa duka mai mulkin kanta, an so a tarar da mutananta, ƙosassu babu ɗiraraita, darakin aiki daga labaita.
To sai dai Honorable Nasiru Garba Ɗanciye da ke sharhi kan lamuran shugabanci a Najeriya, na mamakin yadda sai lalle an ci gaba da alakanta farashin fetur a Najeriya da takardun kuɗi na dalar Amurka, duk da cewa yanzu an samu sabuwar matatar mai ta 'yan kasuwa a cikin gida.
Me yasa dole abin da ya shafi mai ga ɗan Najeriya wanda Libya sai an alakanta shi da dolar Amerika? Duk inda ya zamanto cewar gwamnati ta haɗa kan magana harkar mai da ɗan ƙasa abinda zai biya, dole sai ya nemo dola, sai an haɗa shi da dola. To ina gaya muku magana sauƙi babu shi. Hanyar har yanzu ni dai tsakanina da Allah ban ga haske ba, ba tsoratarwa nake ba. Allah cikin rahamarsa ya ji tausayinmu, ya ba mu abincin nan alhamdulillah. To ai ina ganin cewar yanzu wannan albarka, wannan rahama da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana, ya ba mu damina mai albarka, ai hattara manoma, ai hattara. Ka fa sani noman nan naka ba fa abincinka bane kadai, a'a abinda zai shigo hannunka ne abinda ake kira revenue naka gaba ɗaya na shekara. A ciki zaka ware ka ci abinci, a ciki zaka samu abinda zaka yi cefa ne. Ba mu ga gwamnatin da ke ba da magani ba, bamu ga gwamnatin da take ba da ilimi kyauta ba. Kai aka bakka, aka dora ka akan kura, aka maka tukin jika ka mutu. Saboda haka idan ka zo za ka yi bukatunka, ka yi gwargwadon ƙarfinka, saboda tafiyan nan mai nisa ce.
Allah ya kyauta. Masu wani ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya, wassalamu alaikum.
Har kan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa, yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi koke nasa samura.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu kuma ga Murtala Faruk Sanyin da shirin labaran wasanni a takaici.
Duk da kiraye-kirayen da ake ta yi na sauya mai horar da 'yan wasan kungiyar ƙwallon ƙafar Manchester United ta Ingila Erik ten Hag, kungiyar tana ƙoƙarin bin lamarin a hankali ba tare da gaggawar yanke hukunci ba. Aikin na ten Hag a Manchester United na fuskantar barazana ne sakamakon koma baya da kungiyar ke fuskanta a wannan kakar wasanni ta bana, inda ta sami nasara sau uku kacal a cikin wasanni tara na dukkan gasannin da ta buga ya zuwa yanzu. Yanzu haka kungiyar tana ta 12 ne a teburin gasar Premier tare da maki 7 kacal a cikin wasanni 6, bayan ɗan karen kashin da ta sha a hannun Liverpool da kuma a jiya Lahadi da ta tanamta lallasa ta da ci 3 da nema. Rahotanni sun bayyana cewa ko a cikin shugabancin kungiyar ta United ne aka so matattaunawa kan yiwuwar sauya kocin, duk da yake shugaban kungiyar Sir Jim Ratcliffe ya ce baya son saka gaggawa a cikin lamarin. Dan wasan gaba na kasar Faransa da ke takale da kungiyar Atletico Madrid, Anthony Griezmann, ya ba da sanarwar yin murabus daga wasan ƙwallon ƙafa. Dan wasan mai shekaru 33 ya buga wa kasarsa ta Faransa wasa har sau 137 daga shekara ta 2014, inda ya zira mata ƙwallaye 44, kana kuma ya sami lashe gasar cin kofin duniya tare da kungiyar a shekara ta 2018. Rahotanni daga kasar Faransa da bayyana cewa kungiyar ƙwallon ƙafar PSG za ta bence shahararren ɗan wasanta Ousmane Dembele, a wasan gasar zakarun Turai da za ta fafata da Arsenal a gobe Talata. Sakamakon wata takaddama da ta kunno kai tsakaninsa da mai horar da ƴan wasan kungiyar Luis Enrique. Dan wasan na tsakiya mai shekaru 27 da ya koma PSG din daga kungiyar Barcelona ta kasar Spain. Ya yi cacar baki ne mai zafin gaske da kocin, wanda shi kuma ya yanke shawarar kin tafiya da shi domin fafatawar da Arsenal. Dembele ya kasance a cikin zaratan ƴan wasan PSG din da tauraron take haskawa, lamarin da ya sa ya sama wa kansa bagire a somawar kowace wasa a kungiyar. Hukumar shirya gasar dambe ta Burtaniya ta dakatar da shahararren ɗan damben nan Anthony Joshua na tsawon kwanaki 28, mako ɗaya bayan kashin da ya sha a hannun ɗaya daga cikin manyan abokan hamayyarsa Daniel Dubois. Sau uku Joshua yana faduwa ƙasar Warwas a karawar tasu a filin wasa na Wembley, kafin Dubois ya sami galabar doke shi har ya fita hayyacinsa a zagaye na biyar na fafatawar, lamarin da ya sa aka dakatar da damben. Ya zane al'ada a dakatar da duk wani ɗan damben da aka doke ya faɗi ba nauyi, to sai dai wannan hukuncin ba zai shafi wasannin damben Joshua mai shekaru 34 ba, kasancewar bai da wata karawa a gabansa a cikin wannan lokaci na dakatarwar. Wannan ne kuma karo na hudu da Joshua ke shan kashi a rayuwarsa ta dambe, to kuma ana ganin da wuya ya iya sake dawowa fagen daga a wannan shekara.
Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyenna, yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta faɗa a yau Litinin cewa Amurka za ta tura da dubban ƙarin dakarunta zuwa yankin gabas ta tsakiya domin ƙarfafa tsaro da kuma yin shiri don kare Isra'ila idan akwai buƙatar hakan. Mai magana da yawun Pentagon Sabrina Singh ta shaida manema labarai cewa bayan ƙara yawan dakarun nata akwai kuma ƙaruwar kayan aiki da dama. Hakan dai ya biyo bayan hare-haren baya-bayan nan da aka kai a ƙasar Lebanon da kuma kashe shugaban ƙungiyar Hezbollah Hassan Nasrallah, wanda hakan wani gagarumin ƙara kurkucewa al'amura ne a yakin da ake yi a yankin gabas ta tsakiya a wannan karan kuma tsakanin Isra'ila da Hezbollah. A yau ne shugaban Amurka Joe Biden ya ce ya tattauna da gwamnonin Georgia da North Carolina, jahohin da guguwar Helene ta shafa, wadda ta kashe sama da mutane 100 sannan ta katse hanyoyin sadarwa tare da raba miliyoyin mutane da wutar lantarki. Biden ya ce ya shaidawa gwamnan jihar North Carolina Roy Cooper zai ziyarci jihar nan gaba a wannan makon, ya kara da cewa watakila zai buƙaci majalisar ta dawo wani zama na musamman don zartar da wani kunshin tallafin kuɗaɗe don taimakawa waɗanda abin ya shafa. A yau ne Isra'ila ta kai wani hari ta sama a wani gida a birnin Beirut da aka bayyana a matsayin na farko da ta kai a cikin birnin tun bayan barkewar fadan na kan iyaka tsakanin Isra'ila da kungiyar Hezbollah. Wannan harin dai ya kara haifar da fargabar fadada rikicin a yankin a daidai lokacin da Isra'ila ke fafatawa da mayakan Hamas a zirin Gaza. Rundunar sojin Ukraine ta ce ta harbo jiragen sama marasa matuka 67 daga cikin 73 da Rasha ta kaddamar da hare-hare da su a cikin dare a wasu yankunan Ukraine. Ita ma ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a yau Litinin cewa ta lalata wasu jiragen yakin Ukraine guda biyu marasa matuka, dukkansu a yankin Belgorod da ke kan iyakar Rasha da Ukraine.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin, da Fiona Wamai nan Dudu wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, da ma injiniyanmu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.